إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينها كإنقاء مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبوديا قال لا مدوك كنسركي wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai jarin albarka a wannan masallaci Masjidul Imam Shafi'i a wannan unguwa ta Sura Bildi domin ci gaba da littafin Al-Muqaddimah Al-Ashamawiyya wanda Malam Abul Abbas Abdul Bari bin Ahmad bin Abdul Ghani Rifa'i Al-Ashamawi Al-Qahiri Al-Azhari Al-Maliki ya wallafa a yau muna rana Alhamis wanda ya daidai ga 30 ga watan Safar hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1448 wanda ya daidai ga 13 ga watan 8 miladiya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin wannan littafi namu mai albarka wannan kuma shine darasinmu na 13 a cikin wannan littafin zamu tashi inda malam yake cewa babu siyam babu wanda zai yi magana akan abinda ya shafi azumi as-siyamu yana da ta'arifi guda biyu idan ka ce as-siyam a yare na larabci shine ana nufin da shi kamewa Allah ku tsaya mu yaran a yare na larabci idan ka ce as-siyam kana nufi da shi kamewa shine mutun ya kame daga yin magana ga ya can a cikin suratu maryam inda Allah yake cewa inni takhastu lirrahmani sawman kana cewa lalle ni na doki azumi na yin shiru game da ubangiji na idan kuma aka ce as-siyam a yare na shari'a ta musulunci shine mutun ya kame daga dukkanin abin da yake ci ne da sha ne daga dukkanin abin da yake jima'i ne tun daga alfijiri har zuwa lokacin da rana za ta fadi to shine malam zai yi bayani malam yake cewa babu siyam babu da zai yi magana akan azumi malam yace wa sawm ramadan faridatun yathbutu bi kamali sha'ban aw bi ru'yati adlayn lil hilal aw jama'atin mustafidatin wa kadhalika fil fitri malace wa sawm ramadana malace azumi na watan ramadana faridatun malace farilla ne an farlanta shiga dukkanin wani musulmi wanda yake baligi ne mai hankali shi yasa malam yace faridatun abu ne wanda an rige an farlanta sa azumi Allah madaukakin sarki ya farlanta sa a garin Madina a shekara ta 2 bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira amma lokacin da sahabban manzo Allah suke a Makka da shi da sahabbansa Allah bai shar'anta musu yin azumi ba amma lokacin da ake a Madina a shekara ta 2 ta hijira anan ne Allah madaukakin sarki ya farlanta azumi Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun shi yasa malaka ta wa sawm ramadana malace azumi na watan ramadana faridatun abune wanda yake farilla ne yathbutu bi kamali sha'bana malaka cewa yana tabbatuwa bi kamali sha'bana idan sha'ban ya cika shine idan sha'ban ya cika kwana 30 ko ku yayi kwana 20 da tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa in humma alaikum fa akmilu sha'ban 30 yawma manzo Allah ce idan aka samu gajimari wanda ya lullube muku rana ko ku wanda ya lullube muku wata bugansa ba manzo Allah yace to a cikin Sha'ban ya kasance kwana 30 shi yasa malam yace yathbutu watan Ramadan yana tabbatuwa ne bi kamali Sha'ban idan Sha'ban ya cika kwana 30 aw bi ru'yati adlayn lil hilali koko idan aka samu mutum guda biyu masu adalci suka ce sun ga wata to a lokacin yana cikin Ramadan kuma duk wanda ya ci abinci ko ya sha ko ya yi wani mu'amala da aka hana da niyyar cewa shi bai gani ba to wannan mutumin ya saba ma Allahnsa malaika ce aw jama'atin mustafidatin koko wasu jama'a wanda za su iya kaiwa ko guda biyar ko zuwa guda uku shine abinda malaika ya nufi da cewa aw jama'atin mustafida wasu na ganin cewa shedin mutum bi ba zai isa ba sai sun kai guda uku ko guda hudu sai sa malaika ce aw jama'atin mustafida koko wasu jama'a wanda an yarda da cewa mutane ne adillai kuma sun ga wata malaika ce wa kadhalika fil fitri malaika ce haka kuma a lokacin da za a bude baki lokacin da azumi ya kare malaika ce to a lokacin da za a yi idil fitr shine malaika cewa shi ma idan ba a ga wata ba sai a cika Ramadan ya kasance 30 idan kuma yayi 29 aka samu mutum biyu ko zuwa mutum biyar masu adalci suka ga cewa an ga wata to wajibin kowane musulmi ne ya aje azumi idan kuma aka ce an gani kai kace sai kai to ba azumi kake yi ba wata ibada kake yi a daban malaika cewa wa yathbutu siyama fi awwalihi wa yubayyitu siyama fi awwalihi wa laysa alayhi albayatu fi baqiyatihi wa yutimmu siyama ila al-layl malaika ce wa yubayyitu siyama malaika ce kuma mutun za ya kwana da niyya azumi ne fi awwalihi a harkon watan Ramadan misali an ce an ga wata a yau to zaka kwana da niyya cewa gobe zan tashi da azumi na watan Ramadan malaika ce wa laysa alayhi albayatu fi baqiyatihi malaika ce amma ba za ka kwana da niyya ba a cikin sauran kwanakan ba za ka ce ba yau an yi azumi daya kuma sai ka kwana da niyya gobe kai azumi na bi a malaika ce wa laysa alayhi albayatu fi baqiyatihi idan kai niyya guda ta azumin watan Ramadan na farko to wannan niyyar ta ishe ka ya zamanto ba duk kowane dare sai ka jaddada ma kanka sabuwar niyya malaika ce wa yatimmu siyama ila al-layli malaika ce kuma ya cika azumi har zuwa dare shine a lokacin da aka ce rana ta fadi to a lokacin mutum ya aje ya ci abinci wasu suna cewa wa atimmu siyama ila al-layli wasu ba su cin abinci sai an isha koko sai duhu ya shigo to wannan rashin fahimta ne da rashin basira abinda ake nufi shine wa yatimmu siyama ila al-layl ya cika azumin sa har zuwa dare shine lokacin da rana ta fadi wa min as-sunnati ta'jilul fitri wa ta'khirus suhuri malaika cewa yana daga cikin sunna ta'jilul fitr mutum ya gaggauta bude bakin sa wa ta'khirus suhur kuma yana daga cikin sunna mutum ya jinkirta yin sahur Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin wani hadisi yana cewa inna ma'sharal anbiya Manzo Allah ce mu taron annabawa umirna an nu'ajjila al-fitr an umarce mu da cewa mu zanki gaggauta buɗe baki wa an nu'akhir as-sahur Manzo Allah yana cewa kuma an umarce mu da cewa mu jinkirta yin sahur sai mutum ya tashi ya samu albarka da ladan da ake samu a lokacin sal a lokacin yin sahur abinda malai yake nufi anan yana daga cikin sunna kada mutum ya ce sai ya ji wani ya kira sallah shi zai sha ruwa koko mutum yana wani abun shi wani ba zai tashi shan ruwa ba koko ba zai tashi wani aikace-aikace ba sai lokacin shan ruwa yayi sai kaga wani sai ya ce a sai yayi wanka ko sai ya yi da wani aiki tukwana yanzu ya zamana ya sha ruwa abinda ake so yana daga cikin sunna duk abinda kake idan lokacin shan ruwa yayi ka samu ka ci abinci ka samu koda da bino guda ne ka ci in ya so daga baya in ka samu dama sai ka zamana kai yadda kake so malaika cewa wa haythu sabata ash-shahru qabla al-fajri wajaba as-sawmu wa in lam yathbut illa ba'da al-fajri wajaba al-imsaku wa la budda min qada'i dhalika al-yawmi wan niyyatu qabla thubuti ash-shahri ba'ilatun حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه ويمسك عن الأكل والشرب فيه لحرمة الشهر ويقضيه ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان ويجوز صيامه للتطوع والنذر إذا صادف ما لن ينأتي وحيث ثبت الشهر ما لن يتعدلو كتند أكتي وطا رمضان يا كاما قبل الفجر كامن الفجر يفتو تو وجب الصوم أزمي يا زمن تو واجبي يا زمن تو أبن بيك دولني أكن كوانا مسلمي da lokacin da aka ce an ga wata malai yake cewa to wajaba sawm azumi ya zamanto dole wa illam yathbut illa ba'da al-fajr malai yake cewa idan kuma ganin watan bai tabbata ba sai bayan cewa al-fajr ya rige ya wuce malai ce to wajaban imsak wa la budda min qada'i dhalika al-yawm malai ce to sai mutum ya kame bakinsa kuma dole sai ya ramka wannan ranar abinda ake nufi malace idan aka ga wata kamun alfijir ya ce misali gab da magariba ko bayan magariba ko vendezer ko ventroiser ko zero r idan aka ga wata to ya zamanto wajibi ayi azumin wannan ranar malace idan kuma ba a ga wata ba ba a tabbatar da ganin shi ba sai misalin bayan alfijir ya wuce sai aka ga wata ko ko aka duba na'ura na'ura ta nuna cewa ai watan nan tinjiye yake amma na'ura ce bata ganshi ba to a wannan yinin mutun zai kame ne a mazhaba ta malikiya ba za ka ce ba tunda alfijiri ya wuce za ka ci abincinka a za ka kame daga cin abinci ka kame daga sha amma a mazhaba ta malikiya kuma za a ramka wannan ranar amma abinda yake mashhur abinda yake wajen sauran malamai na fiqh shine cewa ba za a ramka wannan ranar ba tunda an kame daga abin da yake cin abinci ne an kame daga abin da yake sha ne tun daga nan sai a fara lissahi ramadana daya har zuwa sauran inda ya kare malai yake cewa wanniyatu qabla thubuti shahri batila malai yake cewa idan mutun yayi niyya kamun a ga wata malai ce to wannan niyya bata yi ba niyya ta banza ce wannan misali saura kwana biyu a ga wata kai sai ka darmayin niyyar azumin watan Ramadan tun ba a ganshi ba malai ce a wannan niyyar bace yi ba sai ita niyyar ana darma ta ne a lokacin da aka ce an ga wata malai yake cewa hatta launawa qablar ru'ya malai yake cewa koda mutun yayi niyyar yin azumin Ramadan kamun a ga wata kuma asbaha lam ya'kul wa lam yashrab malai yake cewa sai mutun ya tashi da sahabe ya ci abinci ba kuma bai sha abin sha ba kuma tabayyana lahu anna dhalika al-yawma min ramadan sannan kuma ya tabbata cewa wannan niyyar da ya kamun a ga ramadan ya kasance a cikin ramadan ne malai yake cewa lam yujizuhu malai ce wannan niyyar ba za ta wadace shi ba koda a ce kai niyyar cewa misali wata yana 29 amma ba a ga wata ba kawai sai ka kurda ka sama ranka cewa niyyar gobe kai kawai zaka ba zaka ci ba zaka sha ba zaka yi azumi to bayan kai hakan kuma da sai sai aka ce eh wannan ranar tana daga cikin Ramadan to wannan niyyar da kai bata yi ba saboda ka rige kai niyya kamun a ga wata ita kuma niyya ana yin ta ne bayan an ga wata malai yake cewa wayumsiku anil akli washurb fihi li hurmati ash-shahr malai yake cewa mutun ya kame daga abin da yake ci ne daga abin da yake sha ne saboda al-hurma wannan watan wayaqdihi malai yace sannan kuma za ya ramka wannan ranar abinda malai yake nufi ana mutun ne sha'ban yana kwana 29 amma ba a ga wata ba kawai sai ya doki niyya da ya doki niyya wansa yake bai ci ba bai sha ba kuma sai aka ce ai wannan ranar tana daga cikin watan Ramadan sai aka ce ajiya ai an ga wata a wani gari kusa da ku malai ce to wannan niyyar bata wadate shi ba amma kuma duk da haka zai kame daga ci ya kame daga sha kuma zai ramka wannan ranar saboda ya rige ya yi niyya kamun a tabbatar da ganin wata ban san in kuna ganewa ba malai yace wala yusamu yawma shakki li yahtata bihi min ramadan malai yake cewa ba a yin azumi a ranar shakku saboda wai kada ka tsoran kai azumi a cikin watan Ramadan misali ana shakku an ce an ganshi nan an ce ba a ganshi nan ba amma gwamnati bata fito ta ce an ga wata ba, to mutum ba zai yi azumi a wannan ranar ba, saboda rana ce ta shakku, babu wata magana wadda take tabbatacciya. Malai yake cewa wa yajuzu siyamuhu litatawwu'i wan nadri idha sadafa. Malai yake cewa amma wa yajuzu, mutum zai iya yin siyamuhu azumin sa, litatawwu'i azumi wanda ka saba yi na nafila, wan nadri da azumi wanda mutum yayi ba kance. Misali mutum ya alƙawarin cewa in Allah ya bashi bak zai azumi 10 ko zai azumi 5, shine ake ce ma annadhru ba kance. Idza sadafa, idan yayi daidai da ranar shakku. Misali a ce Sha'ban yana kwana 29 amma ana shakku shin Ramadan ya kama ko Ramadan bai kama ba, kuma gashi gobe 30, to ba za ka yi azumin ka na Ramadan ba a lokacin da ake shakku. Amma in azumi ne na nafila wanda ka saba yi, ana shakku shin gobe Ramadan ne ko ba Ramadan bane, kuma sai aka yi katari ya fado lendi ko ya fado jeudi, wannan kana yin azumin ka tunda ba na Ramadan bane, ko ku azumin ka na bakance, kana iya kai wannan azumin. Malaika cewa wa yustahabbul imsaku fi awwalihi liyatahaqqaqa an-nasu ru'ya. Malaika cewa an so mutun ya kame daga ci daga sha fi awwalihi a farkon ranar shakku. Anan damiri yana kuma a ranar shakku ne, misali Sha'ban yana kwana 29, to ana shakku shin gobe Ramadan ko ba gobe Ramadan ba. Malai ce to idan ka tashi da safe ba za ka yi saurin cin abinci ba, ba za ka yi saurin sha ba, sai ka dan jira har zuwa karfe 10 har zuwa karfe 11, idan an tabbatar da cewa ba cikin Ramadan bane sai ka ci gaba da cin abincinka. Idan kuma ya tabbata a cikin Ramadan ne, sai a kame baki, ba za a ci ba, ba za a sha ba, kuma ba za a ramka wannan ranar ba. Shine abin da malai yake nufi anan. Malai yake cewa li yatahaqqaqa an-nasu ru'ya, sai a kame daga ci daga sha har a tabbatar da ganin. Misali yana 29, to wa safiyar 30 sai ka dan kame har a tabbatar da in an gani a wani wuri sai ka ci gaba da kamewa, in kuma ba a gani ba sai ka ci gaba da cin abincinka. Malaika ta fa in irtafa an-nahar wa lam tazhar ru'yatun afṭara an-nas. Malaika ta idan rana ta dago har aka kai irin zuwa karfe 9 zuwa karfe 10, wa lam tazhar ru'yatun, kuma babu inda aka ce an ga wata ajiya. Malaika afṭara an-nas, mutane sai su ci abincin su. Wa la yuftiru man dara'ahu qay'un. Malaika ta duk mutumin da yake ce da amai, to ba za ya ci abinci ba. Misali kawai sai kai amai, to ba za ka ce ba a shikenan azumi na ya kare bari in ci in sha. Malai ce a wala yuftiru man dara'ahu qay'un, duk mutumin da amai ya kubce masa ba da gangan ba, to wannan mutumin zai kurkure bakin shi ne ya ci gaba da azumi. Malai yake cewa wala yuftiru man dara'ahu qay'un illa an yu'alija khurujahu fa 'alayhi al-qada. Malai yake cewa amma mutumin da ya kwankwalo amai, to wannan mutumin zai ramka wannan azumin nashi na wanda ya kwankwalo aman, shine yake nufi illa an yu'alija khurujahu fa 'alayhi al-qada, sai ya kasance mutun ya kirkiro aman ne ko ya kwankwalo sa, to a lokacin mutun zai ramka azumin wannan rane. Wala yuftiru man ihtalama. Malaci haka mutumin da ya mafaliki, ka kwanta ko kin kwanta da rana ko bayan sallar asuba sai kai mafaliki, malaci shi ma wannan ba zai ci abinci ba. So da yawa daga cikin matasa zaka ga mutun yana cin tuwo da rana gare gare, in ka tambaye sai ya ce ai shi da asuba yayi mafaliki ko ko bayan yayi sahur yayi mafaliki. To shine malaci wala yuftiru man ihtalama, wanda ya mafaliki ba za ya kare azumin sa ba, kawai zai yi wanka ya ci gaba da azumi. Wala man ihtajama. Malaika ce haka mutumin da aka yi masa qaho, mutumin da aka yi masa qaho aka fidda masa jini, koko mutumin da ya ji ciwo aka masa fansama, to wannan dukan su ba za su cewa za su ci abinci ba, saboda nayi accident nayi ciwo jini ya zuba amin fansama. Malaika ce wa tukrahu alhijamatu lilmarid khifat at-taghrir. Malaika ce idan mutun yana azumi an kyamaci a yi mishi qaho, saboda kada a zubda masa jini da yawa, jinin da zai sa ya sha wahala. Shine abinda malai yake nufi anan, koda an saba yi ma qaho a sati ko a sati biyu ko a sati uku, idan dai ka tabbatar in aka yi mashi a cikin Ramadan zaka sha wahala to malace sai kai hakuri bayan Ramadan sai a yi maka malake cewa wa min shurut sihhati as-sawmi malace yana daga cikin sharadai na cikar azumi shine an-niyyatu sabiqatu lil-fajr malace shine mutum yayi niyya wadda ta gabaci al-fijiri kamun al-fijiri ya fito zaka yi niyya idan al-fijiri ya fito baka yi niyya azumin watan Ramadan ba to zaka kame ba zaka ci abinci ba zaka sha abinci ba kuma zaka ramka wannan rana wadda baka yi niyya a cikin ta ba malai yake cewa sawa'an kana fardan aw naflan malace ana yin niyya ne kamun al-fijiri ya fito sawa'an malai yake cewa duk dai ne kana fardan ya kasance azumin nafarin la ne kamar Ramadan aw naflan ko azumi na nafila a wajen mazhaba ta malikiya ko da azumi ne na nafila dole sai ka niyya kamun al-fijiri ya fito amma abin da yake tabbace shine zaka yi niyya kamun al-fijiri ya fito in ya kasance azumi ne na Ramadan amma azumi na nafila in ka tashi da sahi kashi baka dala 40 sai ka ce to ni na wuce zaka iya yin azumin ka kamar yadda yazo a hadisin Aisha da Allah ta kara tabbata a gare ta idan an tashi da safe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta akwai abin da za a ci idan ta ce babu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da azumi malaika cewa wan niyyatul wahida kafiyatun fi kulli sawmin yajib tatabuhu malaika cewa niyya guda ta ishe ka a dukkanin azumi wanda yake bibiyar juna kama azumin kafara kama azumin watan Ramadan duk azumi wanda zai kai wata guda ko zai kai wata biyu ko zai kai wata uku malace in kai niyya guda ta ishe ka misali farkon Ramadan in kai niyya azumi ta farkon wata ta ranar farko to wannan niyya ta ishe ka malake cewa ka siyami Ramadan kama azumin watan Ramadan wannan niyya guda ta ishe ka wa siyami kafaratu zihari haka kuma mutumin da yayi ma matar shi zihari mutumin da yace ma matar shi idan na rabe ke kaman na rabe ma'aifiyata ne to shi ma wannan idan zai yi azumi na wannan kafaran za ya yi mi idan yayi niyya guda ta ishe sa menene hukuncin wanda yayi ma matar shi zihari ha wanda yayi ma matar shi zihari me hukuncin sa me kafaran sa wanda yace ma matar shi idan na ƙara rabakke ko idan na ƙara kwanta ki kamar na kwanta ma'aifiyata ne koko mutumin da zai ce ma matar shi idan na kwanta kin haramta a gare ni har abada kuma sai ya dawo to me hukuncin kafarar sa azumin wata biyu jere me dalili dalilin nake so a kawo mun walladina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu ko fa tahriru raqabatin min qabli an yatamasa fa man lam yajid fa man lam yajid fa it'amu 60 miskina wannan shine kafaran sa to shi ma idan zai wannan kafaran idan yayi niyyan daren farko kamun al-fijiri ya fito to wannan niyyan guda ya ishe sa malaika cewa wal qatli haka mutumin da ya kashi shi ma idan yayi niyyan yin azumin kafara idan yayi niyya ta farko ta ishe shi wan nadri alladhi awjabahu al-mukallafu ala nafsihi malace da bakance wanda bawa ya dora ma kansa bawa wanda ya isa dokan zinubi shine al-mukallaf idan mutun yace idan Allah ya bani mota zan yi azumin sati to idan yayi niyyar farkon azumin na sati niyyar guda ta ishe sa har ya ida wannan azumin malaika cewa wa amma siyamul masrudu wal yawmul muayyan amma azumi wanda ake biyo baya shine as-siyamul masrud azumi wanda yau za a yi gobe a yi shi bu a yi shine ake cewa as-siyamul masrud wal yawmul muayyan koko wata rana wadda kai niyyar yin azuminta malace fala budda min at-tabyiti fihi kull lailatin malake cewa to wannan dole ya zamanto wajibi kai niyya a kowane dare misali kai niyyar yin azumi a gobe koko kawai kaji gobe ya kamata kai azumi to sai ka dauki niyya tun daga daddare amma duk azumin da ya kasance zai iya kai wata ko wata biyu ko wata uku wannan idan ka dauki niyan farko ya ishe ka malaka cewa wa min shurut sihhati as-sawmi an-naqa'u min damil haid wan nifas malaka cewa yana daga cikin sharadai na cikar azumi shine ya zamanto akwai tsarki daga jini na haila ko ko jini na biki malati fa inin qata adamul haidi wan nifas qabla al fajr walau bi lahzatin wajaba alaiha sawm dhalika al yawm malaki cewa fa inin qata adamul haidi idan jinin haila ya yanke wan nifas ko jinin biki ya yanke qabla al fajr kamun al fajr ya hujo malaki cewa walau bi lahzatin koda da minti biyar ne kamun al fajr ya hujo wajaba alaiha sawm dhalika al yawm Malam yace ya zamanto wajibi a gare ta tayi azumin wannan ranai walau lam taqtasil malam yace koda ko bata yi wanka ba misali jinin haila ya dauke ko ko jinin nifasi ya dauke da minti 15 ko da minti 10 kamun alfijiri ya gushe to a lokacin azumin wannan ranai ya zama wajibi a gare ta koda ko bata yi wanka ba malam yace walau lam taqtasil koda bata yi wanka ba illa ba'd al-fajr sai bayan al-fajrin ya rige ya wuce wato adun niyyatu idan qata'at tatabu bil marad wal haid wan nifas wa shubhi dhalika malace wato adun niyya malace ana jaddada niyya ana sake sabuwar niyya idan qata'at tatabu idan jiran ya yanke misali kana azumin ramadan kai dai kai bi kai uku sai rishin lahi ya kama ka sai ka tsaya to idan ka dawo zaka ci gaba zaka sake sabuwar niyya haka matan da take azumi ta fara azumi lafiya lau tayi 10 sai jinin haila ya zo ko jinin nifasi to za ta sake sabuwar niyya ne idan jinin ya dauke shine abin da malaka yake nufi na malaka cewa wa tu'adun niyya malace za a sake sabuwar niyya idan qata'at tatabu idan wani abu ya sa kai yanke azumi bil maradi malace ko ciwo ne wal haidi ko ko jini ne na haila wan nifasi ko ko jini ne na biki wa shibhi dhalika ko wani abu da ya kama da haka misali ko da balaguro ne sai ka tsira azumi to idan ka zo gida kuma zaka ci gaba zaka sake sabuwar niyya ne malace wa min shurutu sihhati as-sawmi al-aql malace yana daga cikin sharadai na cikar azumi shine a samu mutum yana da hankali faman la aqla lahu malace duk mutumin da bai da hankali kal majnuni kamar mutumin da yake mahaukaci wal mughma alaihi ko ko mutumin da ya suma la yasihhu min husamu fi tilka al hala malake cewa azumin sa ba zai inganta ba a lokacin da yake cikin wannan halin nasa sali mutumin da yake mahaukaci to azumi ko da ya azumi azumin nan nasa bai inganta ba ko ko mutumin da ya suma malake cewa wa yajibu alal majnuni malaka cewa ya zama wajibi akan mutumin da baya da hankali idza ada ilaihi aqluhu idan hankalin sa ya dawo masa walau ba'da sinina koda bayan shekaru ne kathiratin masiyawa an yaqdiya ma fatahu min as-sawm fi hal jununihi ya ramka abinda aka tambayo sa na azumi a lokacin da yake mahaukaci misali mutum ne yayi hauka na shekara 10 sai ya warki to a mazhaba ta malikiya za ya biya wannan azumin na wata 10 na Ramadan da aka tambayo sa wannan a mazhaba ta malikiya kenan amma abin da yake mashhur shi duk mutumin da baya da hankali Allah ya riga ya dauke masa alƙalami ba za ka ce ba dole sai ya ramka abin da aka tambayo shi duka na azumi saboda lokacin da bai da lafiya an dauke lokacin da bai da hankali an dauke masa alƙalami wasu kuma malaman suna ganin zai biya abin da yake na kwana-kwanan nan ne misali mutum ne a bara aka yi azumi yana hauka to yanzu tunda wa ya samu lafiya kamun wani Ramadan sai ya ramka wancan wata shi ma ba zai ramka ba kai koda haukan kwana biyu ne kai sai ka dawo a hanyacin ka to ba za ka maida ba wannan azumin da aka tambayo ka saboda shi wanda baya da hankali an riga an dauke masa alƙalami haka misali mutumin da zai suma misali mutum ne yayi sahur an yi sahur da shi kawai sai hankalin sa ya gushe ko falfadiya ko wani ciwo sai ya sa hankalin sa ya gushe yana nan a some har gab da sharruwa misali mutum ne bayan yayi sahur kawai sai ya suma bai taso ba sai sora mun ci bai ra'asharuwa to in ya taso zai ramka wannan azumin ko ba zai ramka wannan azumin ba malamai suka ce matukar da yayi niyya cewa ya zai wannan azumin to idan ya taso ba zai sake wannan azumin ba kawai zai ramka sallolin da suka wuce shine kuma ya sharuwa kuma azumin sa yana ne malaika cewa wa mithluhul mughma alaihi malaci haka misalin mutumin da hankalinsa ya gushe idza afaqa idan ya tashi to shi ma mutumin da hankalinsa ya gushe idan ya tashi shi wannan ba a ce mai mahaukaci shi wannan zai ramka azumi misali mutum ne hankalinsa ya gushe a yau ana azumi to idan ya samu dama bayan ramadan zai ramka wannan azumi wa min shurutu sihhati as-sawmi malaika cewa yana daga cikin sharadi na cikar azumi shine tarkul jima'i mutum ya bar saduwa da matansa wal akli da ci wa shurbi da sha faman fa'ala dhalika fi nahari ramadan malaci duk mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan guda uku a tsakiya wuni na ramadan min dhalika daga wa'annan abubuwan guda uku muta'ammidan malaci yana mai da gangan min ghairi ta'wilin qaribin ba tare da wata hujja mai kwari ba wala jahalin ba tare da cewa kuma shi ba wai bai sani bane ba malaci fa alaihi alqada'u wal kafara malaci wannan mutumin za ya biya kuma za ya kafara to anan mi ake ce ma uzuri wanda hankali zai doka tunda malamai sun kasa shi guda biyu mutumin misali kawai a karan kansa yaje ya ci abinci ko ya sha wannan ba za ya yi kafara ba misali mutum ya ci abinci a watan Ramadan da safe ko ya sha abin sha da gamgam amma mazhaba ta malikiya za ya ramka wannan azumin kuma zai yi kafara amma abin da ya shahara a wajen sauran malamai shine zai ramka wannan azumin na wannan ranar ne sai dai ya saba ma ubangijinsa zai yi istighfari ne misali mutum ne ya ci abinci to ba zai yi kafara ba amma dai yayi laifi zai ramka wannan azumin can yayi ta istighfari sannan mutum na biyu mutumin da yayi jima'i tare da matansa da gamgam to shi kuma wannan zai ramka kuma zai yi kafara amma mutumin da yayi jima'i saboda wani uzuri wanda ana iya karba misali shi a ce bai lafiya kawai in bai yi jima'i ba zai samu lafiya ba likitoci sun tabbatar mishi da wannan to shi wannan a duk lokacin da shawan shi dan motsa yayi jima'i da matarsa a wannan Ramadan to shi wannan zai ramka ne kadai saboda yana da wani uzuri wanda shari'a ta bashi dama ya shiga wani matsatsi wanda dole in ba jima'in yayi ba ba za a samu sauki ba to wannan shi zai biya wannan azumin ne shi kadai ba tare da yayi kafara ba misalin shi kuma a ce mutum ne wata mata ta neme shi da ya lalata da ita to ta motsa masa sha'awansa shi kuma yanzu yana tsoron ya abka mata sai ya koma gida ya abka ma iyalinsa saboda ya samu sauki to kaga wannan shi yana da uzurin da hankali yana iya dauka to irin wannan shi ba zai yi kafara ba zai biya azumin ne kadai amma mutumin da gamgam kawai yaje ya fada ma iyalinsa to wannan zai biya azumi kuma zai yi kafara malati wal kafaratu fi zalika malati kafara a cikin wa'annan abubuwan guda uku shine malai yake cewa fi zalika kullihi a cikin wa'annan abubuwan it'amu 60 miskina shine mutun ya ciyar da miskini 60 muddan li kulli miskinin kowane miskini ka auna daidai mudu guda ka bashi muddun bi muddin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kayi awo da mudi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka ji wajen yan kacare suna saida shi malai yake cewa huwa afdal wannan shine abin da yafi walahu an yukaffara bi itqi raqaba malaci idan mutum yana da dama in yana da baiwa sai ya yantar da wannan baiwai mu'minatin wadda take mai imani ce aw bi siyami shahrayn mutatabi'aini malaci koko mutum yayi azumi na shekana wata guda biyu a jere malaci wa ma wasala min ghairi al-fami ila al-halqi min udhunin aw famin aw nahwi dhalika walau kana bakhuran fa alayhi al-qada'u faqat malaika cewa ma wasala min ghairi al-fami duk abin da ya wuce daga baki misali duk mutumin da ya ci abinci a da bakinsa da gamgamci wannan zai biya wannan azumin malaka ce amma wa ma wasala min ghairil fami duk abinda ba ta bakinka yabi ba ya wuce a cikin cikinka ilal halq ya wuce har zuwa makogwaranka ya wuce a cikin cikinka min uzinin ko ko ruwa ne suka zuban maka a kunne ko ko wata zuma ce aka zuba ma a kunne ko wani abu dai ko wani magani ne aka dasa ma a kunne ka ji dacin sa har ya wuce maka a cikin ciki au anfin ko ko ka shaka ruwa da yawa har suka wuce a makogwaro suka wuce a cikinka au nahwi zalika malace ko wani abun da ya kama da haka walau kana bakhuran malace kai ko hayaki ne ka shaka ya wuce makogwaranka ya wuce har a cikinka fa alaihi alqada malace zaka biya wannan azumin na wannan ranan faqat zaka biya shi ne kadai ba tare da kafara ba amma idan ka cika sha kuma da gangam to zaka biya kuma zaka yi kafara wannan a madhhaba ta malikiya kenan amma abin da yake a wajen sauran madhahib abin da ya wuce ba da gangam ba to ba zaka ramka ma azumin ba duk abin da ya wuce daga cikin makogwaran kai wuce a ciki ba da gangam ba wannan ba zaka biya ma azumin ba amma a wajen madhhaba ta malikiya koda ba da gangam bane idan ya wuce ko hayaki ne to suna ganin cewa mutun zai biya wannan azumin malaika cewa mithluhu albalghamul mumkin tarhuhu sai malaika cewa da misalin shi majina irin wannan mai kabri wanda kana iya ka jehota misali mutun yayi kakin majina wanda take mai kauri zai iya jehota amma sai ya hade kayan sa malace to shi ma zai ramka wannan azumin na wannan majinar da ya hade wannan malaman malikiya suna dan tsaurarawa amma dan mutun ya hade majina ba zai ramka azumi ba saboda dalilin wannan malace wal ghalibu min al madmadat haka mutumin da ya wuce iyaka wajen shakar ruwa a wajen kurkurar bakin sa malace to shi ma wannan mutumin zai ramka azumi wasiwaki haka mutumin da ya wuce iyaka a wajen yin aswaki an ce ma iccen yana da dan zaki sai kai ta aswaki da shi kuma kai ta hade zakin nan ko yana da daji iccen bedi ne amma kana ta azumi da kana ta aswaki da shi kuma dacin yana wucewa malaike cewa kullu ma wasala ila al ma'iddati malace duk abun da ya wuce makogwaranka ya je a cikin cikinka walau bil huqnatil ma'i'a malace koda ko abun da ake nufi da al huqnal ma'i'a shine idan abu wani abu ya wuce ta duburan mutum har ya shiga a cikin cikinsa ko ko wani abu ya bi ta farjin mace har ya shiga a cikin cikinta malace to shi ma wannan mutum zai ramka azumi wani abu ne wanda zai iya shiga ta duburan mutum ya wuce ciki ban san in kun san shi ba yauwa kamar wankin dan Kano ma irin sabuni da za a tutsa ma mutum ko wani abu da ya kama da haka to shine abin da malaike nufi duk abin da ya wuce ta duburan mutum ko abin da ya wuce ta farjin mace har ya shiga a cikin cikinta malaike cewa to shi ma wannan za a ramka wannan azumi wa kadhalika man akala ba'da shakkihi fil fajri malaike cewa haka mutumin da ya ci abinci ba'da shakkihi fil fajr bayan shakku a cikin alfijir ya tashi yana shakku alfijir ya fito ko alfijir bai fito ba an kira sallah ko ba a kira sallah ba malace laysa alayhi fi jami'i kull fi jami'i dhalika kullihi illa alqada malace dukkanin wa'annan abubuwan da aka zana ba za ka yi komai ba sai dai karamka kenan ba za ka yi kafara ba wala yalzimuhu alqada'u malake cewa haka kuma wala yalzimuhu alqada mutum ba zai ramka azumi ba fi ghalibin min dubabin da kudan da ya wuce maka a makogoro ba tare da sanka ba kudan ya zo kai hamma sai ya shiga bakinka ka hade da shi malace to ba za ka ramka wannan azumin ba aw ghubari tariqin ko ka biyo hanya mai kura ko hanya mai jangargari malace sai ka shaki kura to wannan ma ba za ka ramka ba aw daqiqin ko kai nika kake kana mu'amala da gari wannan garin sai ya wuce har ya shiga makogwaranka malace wannan ba za ka ramka ba aw kayli jibsin ko mutumin da yake aw kayli jibsin lisani'ihi ko mutumin da shi aikin sa yana mu'amala da abu mai kura ko abu mai gari misali mutumin da yake aikin siminti wannan kaga dan siminti ya shiga makogwaransa wannan ba zai kare azumi ba misali mutumin da yake aikin korai wannan abin da yake kartawa na korai dan ya shiga makogoran sa ba zai ramka azumi ba haka mutumin da yake kera tulu ko mutumin da yake kera kasko ko mutumin da yake yin asusu ko kuma mutumin da yake mu'amala da wani abu mai gari haka to dan ya shiga makogoran sa wannan in dai sana'a kace ba zai kare ma azumi ba haka misali mutumin da yake sayar da isansi an kawo mota cike da isansi ya za a jaye kaga yana bukatan sai ya sa bakin shi ya jawo domin ya fidda wannan isansi din to shi ma da za a kaddara wajen jawowa din sai isansin ya wuce masa makogaro shi ma ba zai ramka azumin ba azumin sa yana nan bai kare ba saboda sana'a shi ce amma in ba sana'a ka bace kai motan ka yayi fana sai ka sa baki wurin ka jawo sai wuce ma makogaro to wannan azumin ya kare kuma za ka ramka shi malaika ta wala fi huqnatin min ihlilin haka duk abin da ya shiga ta cikin azzakarin da namiji ko azzakarin da mata sai ya wuce masa a cikin ciki malaika cewa wala duhunin ja'ifa haka kuma misali mutum yana da ciwo sai a zuba ma ciwon maganin da kahin maganin zai kai a makogoransa kamar mutumin da yake ciwon ido ko mutumin da yake ciwon kunne ko mutumin da yake da wani ciwo wanda idan ya sha maganin zai ji sa a makogoransa malaikacewa shi ma wannan wala duhunin ja'ika mutumin da yake ciwon ido an ce masa ya dasa sau uku to dan ka dasa ka ji wannan baurin a makogoranka shi ma ba za ka kare ma azumi ba ko mutumin da yake ciwon kunne ko mutumin da yake da wani ciwo wanda shan maganinsa zai ji sa a makogoro idan an zuba ma ciwon magani malaika cewa dukkanin waɗannan mutanen da ya zana ba za su ramka azumi ba malaika cewa wa yajuju lis-sa'im siyaku as-siwaku fi jami'i naharihi malaika cewa babu laifi ga mai azumi yayi aswaki a dukkanin wunin sa na ramadan malaika cewa wal madmadatu lil-atshi haka mutumin da tsananin kishirwa ya dame sa bakin shi ya bushe sai ya dan kurkura ruwa shi ma wannan babu matsala wal isbahu bil janabaji haka kuma da mutumin da yawa ya gari yana da janaba so da yawa daga matasan mu zaka ga mutun da rana kirikiri yana cinto in ka tambaye shi lafiya ya ce ma wai shi she ya kwana da janaba dan haka kawai bai da azumi ba zai yi azumi ba zai ci abinci to shine malaika ta wal isbahu bil janaba babu laifi dan mutun yawa ya gari yana da janaba والحامل اذا خافت على ما في بطنها افطرت ولم تطعم malaika cewa wal hamil haka maccen da take da ciki idza khafat ala ma fi batniha in ta ji tsora abinda yake a cikin cikin ta in ta wuni bata ci ba zai samu matsala malan yace afṭarat sai ta ci abinci wa qadat ana akwai abinda malan ya manta afṭarat za ta ci abinci wa qadat amma za ta ramka wannan rani walam tutim amma ba za ta ciyar da miskini ba a lokacin da ta sharuwa amma kaga mu yanzu yarinya kawai da dan ciki na sati biyu ko sati uku ko na wata biyu kawai lafiya lau kawai sai ta ki azumi ita kawai ciki gare ta sai kawai in an sharuwa ta hiddo wani kwano ta tsalta yi sadaka ta ba almaji to wannan azumin yana akanta idza khafat ala bataniha koda cikin wata tara ne indai kin san in kin yi azumi ba abinda zai samu danki to zaki yi azumi babu dalilin da ya baki damar ki ci abinci kuma idan kin ji tsoron abinda yake a cikin cikin ki zai cutu idan kin yi azumi to zaki ci abinci ki sha amma zaki ramka wannan azumin na wannan ranai sai dai ciyar da miskini ne idan an sha ruwa wannan kina da zabi in kina da hali ki ciyar in baki da hali kuma an doke miki malai ce wa qad qila tut'im shi ma magana guda biyu ce idan ta ji tsoron abin da yake a cikin cikin ta za ta ci ta sha ta ramka kuma ta ciyar da miskini idan an sha ruwa shine magana na biyu kuma in ba ta da hali sai ta ramka wannan azumin amma ba za ta ciyar ba idan ramadan ya wuce malai ke cewa wal murdi'u idza khafat ala walidiha wa lam tajid man tasta'jiruhu lahu malaikatu haka maccen da take shayarwa idan ta ji tsoran abin da yake akan danta walam tajid man tasta'jiruhu lahu kuma bata samu wanda za ta shayar mata da shi ba aw lam yaqbal ghayraha koko ta nema amma ba a amsa bane domin a shayar mata da wannan dan malai ce aftarat malai ce to ta ci abincinta wa at'amat amma ta ciyar da miskini to kaga sabanin mai shayarwa ita mai shayarwa idan ta ji tsoron abin da yake a cikin danta kar ya sha wahala mai ciki wal murdi'u a mun wuce maganar mai ciki al murdi'u ake hira anan mai shayarwa idan ta ji tsoron abin da yake a cikin cikinta zai sha wahala ba zai samu nono ba kuma bata samu wanda zai shayar mata da shi ba to wannan ita an ba ta dama ta ci abinci domin danta ya samu abin da zai ci amma ba za ta ramka wannan azumin ba sai dai idan an sha ruwa za ta samu wani miskini ta bashi abinci ya ci to kaga nan ma akwai matsala da yawa daga cikin mata kawai tana shayarwa ita ba ta azumi kuma hankalinta kwance to wannan akwai matsala dole sai an kiyaye kada mutun ya je ya mutu Allah ya tambaye sa kuma ina azumi shi kuma yana tunanin yayi azumi shine malai ke cewa to amma yanzu kaga a zamanin da muke rayuwa babu wani dalilin da za a ce a sha azumi saboda da ba zai samu nono ba saboda akwai ɗan dabaru na zamani da ake a yanzu ko akwai irin madara da za a iya bashi da rana idan an sha ruwa sai a bashi nonon ya sha to amma duk da haka dai in ta yarda da cewa ɗanta ya sha nono kuma cewa idan tana azumi ba zai samu nonon wadatacce ba to za ta ci abinci domin ɗanta ya samu wadataccen nonon da zai sha yanzu Allah ya bar mata ne da su da kansu su makansu adalci idan kin ji cewa kina iyawa zai samu wadataccen abinci ko da kin yi azumi to ya zama wajibi ki yi azumi in kuma kin ji cewa zai cutu idan kin yi azumi yanzu wannan kece zaki duba sai ki makanki adalci da ke da ubangijinki malai ke cewa kadhalika shaykhul harim yut'imu idha fa aftara malai ke cewa haka mutumin da ya tsufa lattizan da ya tsufa baya iya azumi yuftiru sai ya ci abincinsa amma idan lokacin da aka sha ruwa kuma sai ya ciyar da miskini lattizan da ba iya azumi sai a bashi dama ya ci abincinsa ya sha da rana kuma idan dare sai ya fidda kwano guda na abinci ya bada malai ke cewa mithluhu man farraqa fi qada'i ramadan malai ce misalin wannan shine mutumin da ya jinkirta yayi wasa fi qada'i ramadan a wajen biyan azumin da aka tambayo sa na ramadan hatta dakhala alaihi ramadanun akhar an tambayo ka wani azumi kai sakaci baka biya ba har wani ramadan ya tardo ka malaika ta wal it'amu fi hadha kullihi muda'anun kullu yawmin yaqdihi malaika ta to wannan shi kuma zai ciyar da abinci a duk lokacin da ya ramka wannan wunin misali an tambayo ka azumi na sati guda ramadan sai kai ta wasa baka yi wannan azumin ba har wani ramadan ya tardo ka to yanzu kana da laifi guda biyu akwai zinubi sannan akwai ciyarwa sannan kuma akwai ramkawa zinubi zaka yi istighfari ne Allah in ya ga dama ya yi maka sannan kuma in ramadan ya wuce wancan tsohon azumin na bara da aka tambayo ka duk in ka biya ka sha ruwa kuma zaka ciyar da abinci duk in ka ci ka kai azumi na tsohuwar shekara to idan ka sha ruwa zaka fidda abincin daidai mutum guda ka bada sannan kuma akwai zinubi wanda shi mutum istighfari ne zai yi malai ke cewa wa ta'ji malai ke cewa yustahabbu lis-sa'imi kaffu lisanihi malai ke cewa an so ga mai azumi kaffu lisanihi ya kame bakinsa wa ta'jilu qada'i ma fi dhimmatihi min as-sawmi wa tatabu'uhu an so ga mai azumi ya kame bakinsa manzo Allah yana cewa man lam yada qawla az-zuhr wal 'amala bihinna falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa sharabuhu manzo Allah ya ce duk mutumin da shi ba zai bar gulma ba zai bar cin naman mutane ba zai bar zage-zage ba in yana azumi ba zai bar dumin banza ba manzo Allah ya ce to Allah bai da bukata daga ya bar cin abincinsa ya sha abincinsa to shine abin da malai yake nufi anan malai yake cewa an so ga mai azumi kaffu lisanihi ya kame bakinsa daga maganganu na banza وتأجيل قضاء ما في ذمته من الصوم وتتابعه haka kuma an so mutun ya jinkirta azumin da ake bin sa na Ramadan har sai Sha'ban ya zo. Aisha ta kasance idan aka tambayo ta azumi ba za ta ramka ba sai Sha'ban ya kama. Misali an tambayo ta azumi 10 to ba za ta ramka su ba sai cikin Sha'ban ko ko sai Sha'ban ya kwana 19 sai ta fara domin ta game da Ramadan. Wannan shine abin da aka fi so ka ramka shi a cikin Sha'ban. Idan kuma kana iyawa kana iya jera shi an tambayoka azumin kwana 3 sai ka bari Sha'ban yana da kwana 26 sai ka fara sai ka game shi da Ramadan watatabuhu kuma an so ka yo shi a jere an tambayoka azumin sati to abinda aka fi so ka ramka shi a jere ka jero sati kana azumi ba yawa in kai ba kuma sai ka ga dama can ka karai kuma sai ka ga dama can ka karai haka mance ma nawa kai kuma yanzu nawa aka tambayo ka shine abinda mala yake nufi ana mala yace wa yustahabbu sawmu yawmi arafata li ghairi alhaji mala yace an so ga mutun yayi azumin rana arafa ga mutumin da shi baya aikin haji azumin rana arafa shine manzo Allah yace mana yana kankare kananan zunubai na shekaran da ta wuce da na shekaran da yake zuwa wa sawmu ashri dhil hijjati mala ce haka an so mutun yayi azumi na kwana 10 na watan Zulhijja su ne kwanakan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani aiki wanda yafi su alkhairi kamar azumi a cikin wa'annan ayyuka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi hajji hadi manzo Allah ya ce hajji hadi illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji bi shay'in min dhalika manzo Allah ya ce sai mutumin da ya fita yaki da shi da matansa da kansa da dukiyarsa kuma bai dawo ba dukiyar ba ta dawo ba iyalin ba su dawo ba kuma shi bai dawo ba to shi kadai ya fi kalada idan ka dage ka aikata aikin alkhairi a cikin kwana guda 10 na Zulhijja wal Muharram haka kuma an so mutun ya yawaita azumin watan al Muharram annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa azumin da yafi kowane azumi bayan watan Ramadan shine shaharullahil Muharram shine mutun yayi wata yayi azumin watan al Muharram wa Rajab haka kuma an so mutun ya danke yin azumin watan Rajab duk da dai babu wani hadisi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna falalan azumin watan Rajab mala yace wa Sha'ban mala ce kuma an so mutun ya yawaita yin azumi a cikin watan Sha'ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta tambaye shi Allah ta kara tabbata a gare ta tana cewa manzo Allah ban taba ganin ka kana yawaita azumin wani wata ba kamar yadda kake yi a cikin Sha'ban manzo Allah ce shi Sha'ban wata ne wanda ake dauka ayyukan bayu na shekara ana daga su a sama a lokacin nan ne ake budget na lissafa aikin shekara na mutum manzo Allah ce to ina so a daga ayyuka na alhali ni kuma ina azumi mala ce wa thalathati ayyamin min kulli shahr mala ce haka mutum yayi azumin kwana 3 na kowane wata wa kariha malikun an takuna albida li fararihi min at-tahdidi haka kuma mutum yayi azumi na wata na kwana 3 a kowane wata shine 11 14 15 a kowane wata an so ga mai imani ya zanki azumin wa'annan kwanakan guda 3 na kowane wata mala yace wa kadha kuriha siyama sittatin min shawwal makhafata an yulhiqaha aljahil bi ramadan man malik yake cewa an kyamace yin azumi na sittu shawwal saboda kada jahili yayi dibin cewa shi ma sittu shawwal yana a cikin ramadan shi yasa zaka ga wani a daren sallah kadai idan ya ci abinci sai ya ci gaba da azumin sha'ban wannan ba bajinta bace Allah yana so idan ya baka falala ka more mata to haka yake ka ci ka sha kai kwana 30 baka ci to an baka kwanaki ka more sati biyu ka huta in ya so sai ka dauki sabuwar ibada amma za ka ga wani a daren kadai ra sallah zai ci abinci wansa yake kawai ya dora ba wani bajinta bane ba Imam Malik ya kyamaci irin wannan saboda kan jahili ya doka ma cewa watan azumin na Shawwal na kwana 6 shi ma yana cikin Ramadan amma wannan azumi ne da hadisai ingantattai wanda sun inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dan wasu suna jayayya akan cewa babu inganci ko babu tabbaci. A'a, manzo Allah yana cewa duk mutumin da yayi azumin watan Ramadan sannan ya biyo shi da kwana 6 na Shawwal, to ya kasance kamar mutumin da yayi azumi na shekara guda ne, ko kamar mutumin da yayi azumin na tsawon lokaci ne. Malai yake cewa wa yukrahu dhawqul milhi lis-sa'im, malati an kyamaci ga mutumin da yake azumi ya dandana gishiri. Fa in fa'ala dhalika, malati idan yayi wannan wa majjahu ya mi za a cewa wa majjahu kaman ya magula shi, za a cewa gomi wa majjahu kaman irin yadda zaka tattauna abu haka. Fa in fa'ala dhalika, idan ya aikata wannan wa majjahu, majja kama haka, wannan shi ne majja, ban san ya zan fassara muku da Hausa ba. To idan wa majjahu ya game bakinsa da shi, an gane ko, walam yasil ila halqihi, amma bai wuce akan makogoransa ba, minhu shay'un, wani abu daga cikin wannan, fala shay'a alaihi, malai yake cewa babu komai a kansa. Mace tana sanwa za ta iya ɗanɗanawa, amma ko da ta game bakinta da shi, kata yarda dai wani abu daga cikin wannan ɗanɗanan ya wuce a makogwaranta. Amma a duk lokacin da aka yi sakaci wani abu ya wuce, to za a ramka wannan azumin. An gane ko? Malaika cewa wa muqaddimatul jima'i, malaika cewa haka abubuwan da za su kai mutum ga yin jima'i. Makruhatun, abu ne wanda an kyamace su, lissa'imi, ga mutumin da yake azumi, kal qublati, kamar sumbanta, waljassati da waljassahi da wannan da rungumar juna, ala ce wan nadhril mustadami, da mutumin da zai yawaita kallon matarsa, wal mula'abati, ko kuma mutumin da zai zanki wasa da ita, in ulimati salamatu min dalika, malace duka wannan makruhi ne, ko da ka san cewa duk wasan da za ku yi, duk sumbantan da za ku yi, ko da ka san cewa ba zai baka, ba zai ka iya rike kanka ba, za ka iya jima'i da ita, malace makruhi ne, abu ne wanda an kyamace sa. Malake cewa wa illa hurima alaihi dhalika, malace amma in ya san cewa wasan ko wani abu da ya kama da haka zai kai shi har yayi jima'i, malace to wannan haramun ma ne gaba daya. Yasa in ka san akwai matsala, to ka nemi malaba kawai ka fito, tun da sai ka je ka zauna, ba za ka dawo gida ba sai an sharuwa. Malai yake cewa lakinnahu idha amza min dhalika fa alayhi alqada'u faqat, malai ce idan mutum ya fitar da maziyi wajen sumbatan matar shi, ko wajen wasa da ita, ko wajen rungumar ta, sai ya fitar da maziyi, to malai ce fa alayhi alqada'u faqat, zai ramka wannan azumin na wannan ranar. Wa in amna, idan kuma wajen wasan mutum ya fitar da maniyi, malace fa alaihi alqada'u wal kafara, zai biya kuma zai yi kafara, saboda abu ne dama wanda amma hannunka mai sanda. Malake cewa wa qiyamu ramadan, malace haka an so mutum ya zankin tsayewa ta ramadan, shine ko qiyamul layl ko tarawihi, mustahabbun muraqabun bihi, malace abu ne wanda shari'a tana kwadaitarwa akan mutum ya zanki tsayewar dare. Malaika cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, malaika cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yana cewa man qama ramadana, duk mutumin da ya tsayewa ta ramadana, imanin, yana mai imani, wahtisaban, yana mai neman lada a wajen ubangijinsa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, manzo Allah ce an gafarta masa abinda ya gabata na zunubinsa, wa yustahabbul infiradu bihi, malaci an so a kebance yin salle, illam tu'attilil masajid, malaci indai ba za a ma masallatai rauni ba. Ita sallan tarawihi ko sallan qiyamul layl, abinda aka fi so kowa ya kebance yayi shi kadai, wannan shine abinda aka fi so. Amma idan ya kasance kuma masallatai yamu za su yi rauni, dukkaninmu za mu watsi mu bar masallaci, to shi ne aka so a zo masallaci a yi. Amma in ka san ka iya izihi guda,
ko ka san kai wata sura mai tsawo to abin da hilada shine ka tara iyalinka ka shiga gaba da matanka da ɗiyanka suna gaba kana gaba suran nan in ka kaita ka dawo kaddara sabbu kawai ka iya in ka karanta alhamdu ka karanta ta sau biyar sai ka duka ku yi sallar ku ku watse ku yi sallar ku da kai da iyalinka ya fi lada da ka zo masallaci haka kuma ka yi ta kai kadai shi ma ya fi lada da ka zo masallaci sai dai mi in an ji tsoron za a watse a bar masallaci saboda ita taruwai tana daga cikin abin da yake sa mutum ya samu nishadi tana daga cikin abin da yake sa mutum ya ji cewa lalle Ramadan ake amma idan mutum zai iya yi shi kadai da shi da iyalinsa ko zai iya kebewa shi kadai zai iya kebancewa shi kadai wannan shi aka fi so ma amma idan mutum ya ji tsoron idan shi kadai ne kwana zai kama sa ko ragganci ko wani abu da ya kama da haka to wannan sai mutum ya zo masallaci malam ya ce wallahu a'lam malam ce Allah madaukakin sarki shi ya fi kowa sani anan kuma wannan littafin namu ya kare abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.